مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا يقول إنما نجس المسلم السلام عليكم ورحمة الله. بكم من الدعاء أن يمتنا أصبر وان دي داتي دا أشهر دا خطوبة وشنقوكو شكرا تدبو بيو دا تايا واتو تا ميلادية جنا dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin idan ba a manta ba wancan lokaci babin da muka yi na karshe shine babu ta'zimi hurumatul muslimina wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim ko yau kuma zamu tafi babu tatri awratil muslimina wa nahyi an ita'atiha li ghairi darura wannan kuma shine darasi na 39 ne باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة باب ديكي مغنى دنجل ستر شيء الأورى المسلمين والنهي عن إشاعتها دكما هني دنجل ديات الأورى المسلمين لغير ضرورة باتارد ضرورة. Abinda ake nufi da al'auran musulmi a nan ba wai al'aura wadda ake rufewa da wando da riga ba, a'a mutunci. Abinda ake nufi wani aibu tattare da musulmi ɗan uwanka na mugunyar hali ko wani aikin sabo wanda yake yi a ɓoye jama'a ba su sani ba sai kai ka sani, to bai halatta ba ɗaiɗaita wannan ɗin ba tare da larura ba. Ina ba za a fahimta wanda ya fi yana karna a wani yana saba wa abuji wannan aibu ne, inda mutane sun sani mutuncinsa zai rasu, to yaɗa wannan abu ba tare da larura ba bai halatta ba. An ce yaɗawa ba tare da larura ba, a ce kenan in an tashi yaɗawa da larura babu ne. Menene yaɗawa da larura? Kamar yanzu ana aiki da shari'ar musulunci, ka san wani yana ko ya aure ka za ka kiya ya danta ka ɓoye shi ko ka fallasa shi, sai ka fallasa shi saboda me? Saboda bukatuwar a tsayar masa da haddi. Ina ba ta fahimta. Wato duk abin da yake laifi ne na haddi kuma wani ke yi a ɓoye, fallasa shi zai sa a tsayar masa da haddi dan ka fallasa shi baka yi laifi ba. Amma duk abin da kila babu haddi a kan sai ta'ziri, shi ma ana bukatar ka bayyana din dan ai masa ta'ziri din ya daina. Amma duk abin da bai shiga cikin wannan ba, to ɓoye shi ya fi alkhairi ka je ka yi masa wa'azi a ɓoye daga kai ce. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبنجي تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للوضع دسجي صنع الفاحشات يأتو في الذين آمنوا أتكن كان وضع دسجي إيماني لهم عذاب أليم. فسنة عذاب ميردتي في الدنيا والاخره الدنيا والاخره abun nufi dukkan mutanen da suke kokarin alfasha ta yadu tsakanin mutane. Mutum ɗaya ne yayi laifin, sai ka je can ka yi zance ka faɗa, sai ka je can majalisi ka yi zance ka faɗa, can dandalin hira ka faɗa, wancan zaure, wancan tsoro duk ka faɗa, ba alfasha ta yadu ba. Duk mai san alfasha ta yadu a tsakanin mutane, to irin waɗannan lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah, suna da azaba mai radadi a nan duniya, suna da azaba mai radadi a lahira. Allah ya kiyaye. A ƙarshen aya Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ubangiji ta Allah shine masani ku kan ba ku san komai ba. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم أن كربوا حديث لقابوه رجع الله قال الداء قريب لقم أن ننزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا يستر عبد عبدا باب ونباوة لذي ستر سيباوة تنقوانسا إلا ستره الله في الدنيا أنا جدا الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة فاتيسي ألا ياتر به ثمارانا تاتي القيامة باوة نباوة لذي ستر سيئب تنقوانسا فاتيسي ثمار ألا ياتر سيئب ثمارانا تاتي القيامة abin da dan uwan ka yayi laifi a koye babu wanda ya sani sai ka sitrice shi kai masa wa'azi daga kai shi sai shi kuma yayi sai daina baka fallasa shi ba to kai ma ubangiji ta ala zai sitrice ka akan wani laifin da kai ba wanda ya sani sai Allah din wanda inda ya ga dama sai maka sonan sirri ranar tashin kiyama kai ka sitrice dan uwan ka anan kai kuma a lahira Allah zai sitrice ka an fahimta ku القاضي يزيتي يحتمل وجهين وانا حديثنا يدوك معنا بيو أهدوهما ديدك سكي أن يستر معاصيه وعيوبه أن إذاعتها في أهل الموقف فإن ألا زي ستر شيء أي كان سابن دا متنيي دا أيضو كان ديكي تاردتو با تارد ألا ياسا أن ديدي ساسو في أهل الموقف ولكوثانا أفرفاجيهم تاجم كياما ma'ana sai Allah ya tsare mutum ba sai an fallasa mutum ba yau dole sarai wasani nabiyu tarku muhasabatihi alaiha wa tarku zikri ko kuma ya dauki ma'anar Allah ba zai hisabi akan wannan laifin da ka baki ne sitirkewa ko dai a ce ba za a daidaitawa mutane a maka fallasa ba a ranan da za a gyara na farko da na karshe ko kuma a ce a'a ba za a danke ka da laifin ba ya iya daukan wata ma'anar ya iya daukan wannan kada yace wal awwalu azharu amma ma'ana ta farko ita ta fitowa fili limada fil hadith al akhar yukarriruha bi dhunubihi yaqulu dan saboda ko da hadisin daban wanda yace ubangiji ta'ala zai yi wa dan adam tabbacin laifinsa yace kin ba kai ne rana kaza ga watan kaza a wuri kaza ka aikata kaza ba babu wanda ya sani da kai sai ne shi ya ubangiji lalle ne ne na aikata sai ubangiji ce satartuha alayka fid dunya a duniya na sitirce ka babu wanda ya san laifin ka ana ganin kai mutumin kirki ne dari bisa dari ko ana baka kamalar da baka kai ba wa ana azfiruha laka al-yawma yau kuma zan gafarta maka ita babban da to Allah ji mana gafara amin a takaice dai abinda wannan hadisi ke nuna wa sitirce wa la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyama to me zai hana mu fassara hadisin kuma da wata ma'ana daban mace la yasturu abdun abdan fi dunya babu wani bawa da zai baiwa dan uwansa sutura a nan gidan duniya tufafi dan ya rufe tsiraitinsa illa satarahu Allah yawmal qiyama fa ce shi ma sai Allah ya rufe masa tsiraitinsa zai dauki ma ko zai dauka ba zai dauka zai dauki wata zai dauki wanda ina ba ta amfani wannan hadisi imam muslim ne rawaito وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويسبه وقد بات يستره ربه اذا كان ويدي ويجيت بهك بقى ويسبه يكشف ستر الله عليه ستر الله عنه ان غاني متفق عليه وان هو شي ما حديث ان كربو دغ ابو هريره الله قال يدا غري ابو هريره يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara tabbata gare shi ya kulu yana cewa kullu ummati mu'afan dukkan al'ummata mu'afan ababan yuwa afuwa ne ababan yuwa rangume ne ababan asamu tsammanin gafara ne shine mu'afan illa almujahirina sai masu bayyana sabo a tare dukkan mutane dukkan al'ummata akwai tsammani akwai sa musu ran Allah zai musu afuwa illal mujahidin sai wasu bayyana afuwa sai sai manzo Allah ce wa inna minal mujaharati yana daga cikin bayyana sabo a sarari an ya'malar rajulu bil layli amalan dan adam yaje ya aikata wani aiki cikin duhun dare na mugun aiki thumma yusbih sannan sai ya wayi gari wa qad satarahu Allah alayhi alhalin Allah ya fitirce shi ba wanda ya san kai ba wanda ya san je inda ka kwana wadannan suna maka tsammanin kana gida kana kiyamul layli alhali kana hotel da wata fa yaqulu sai mutun ya wayi gari da kansa yace ya fulanu wato ya samu abokanan su kenan ya wane ya fulanu ya kai wane a mintul bari hata kaza wa kaza kai ai je nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba dan ka fada ba da mintul ba manzo Allah ce wa kad ba ta yasuru rabbu alhalin ya wayi gari ubangiji na lullube shi ya sutirce laifin sa babu wanda ya sani wa yusbihu yakshifu sitra Allah an amma ya wayi gari kuma yana yayi sitrar da Allah ya masa to wannan sune al-mujahiruna bil ma'asi ko a ce wannan nau'i ne daga cikin nau'i na mujahara wato kenan bayyana sako yana da salo daban-daban ko ta iya mutum ya bayyana a sarari yanzu kawai ga ya wuce da karuwa yana rike da ita ko ga ya wuce da kulbar giya a hannu ko ya zauna a bakin titi yana ga ana kallo ko ya zauna da matar banza duk an riga an san ba matarsa bace ba a gidansa suna tare ko a shagonsa suna tare wannan mujahara bil ma'asi ke ba wai sai mutum ya fito kan titi ya kimfar da barma ya yi wannan ba ai wannan sai jaki zai wani sai wanda ya ce mutuka wajen rufe mutunci amma ko da a ce wanda ba aure tsakanin kuma kowa da ya sani amma ka tazo ka kwana gidanka kullum suna zaune a nan gurin da safe ka tafi nema abinci kai ma ka tafi aiki da yamma ku haɗe to wannan yana cikin mujahara bil ma'asi ina ba ta an fahimta ko mutum zan da a ganci kullum ya je masa ya dawo yana tafiya yana tangadi wannan yana cikin mujahara bil ma'asi ko a rinka jin warin giyar tare da shi yana cikin mujahara bil ma'asi ko mutum da kansa ya zo ya bayar da gida karuwai su zauna ana karuwanci ko yan daudu su zauna ana luwadi duk wannan cikin mujahara bil ma'asi an fahimta ku abinda dai duk idan ka yi shi bai boye ga mutane ba jama'a za su iya gani to wannan yana cikin mujahara bil ma'asi ko ka je ka yi a boye din kamar gashi da manzon Allah ya faɗa babu wanda ya sani amma da safe ka rinka ba da labari ai jiya na je kaza ai jiya na je kaza ai jiya mun yi abu kaza to duk wannan yana cikin mujahara bil ma'asi manzon Allah ce kowa cikin al'ummarsa ana sa masa zamanin Allah zai masa afuwa sai al mujahiruna bil ma'asi wanda suke bayyana zunubi to me yasa laifin su sun yi saboda su wato sun fi kowa munawa Allah ta wurin kai kenan su waɗanda suke koyewa su yi zunubi akwai wani nau'i na kunya da tarin su na ɗaya kenan na biyu mai koyewa ya yi zunubi ba mai ganin shi ya koyi ne amma dukkan mutumin da yake bayyanawa a sarari fa za a iya koyi ne to kaga sai zanto ya halaka kuma ya halakar ranar tashin kiyama sai a bashi zunubi falan biyu falan farko wanda ya yi falan biyu adadin wanda suka yi koyi ne to manzo Allah ya ce man sanin sunnatul hasanatu fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah to haka da kuma man sanna sunnatul sayyi'atin fa alayhi wajruha wa wajru man amila biha yawmil qiyamah yasa Allah ya ce liyamilu awzarahum kamilatan yawmil qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighayrihim lanan tashin kiyama za su dauki zunubin duka ko ba tare da an rage musu ba da kuma zunubin adadin wanda ya koyi da su adadin wanda ya ga kasha giya ya koya a wurin ka adadin wanda ya ga kana zaune da matar banza shi ma yayin sha'awa ya je dan ya ga kai adadin wanda ya wani fasikanci sanadiyar ka duk kana da zunubin adadin mutanen da suke koyi da su dan Allah wannan ai ba karamin laifi ba ina ba da amfani to kaga yawanci ko mutane su kan dauka cewa idan ka je a boye kai zunubi ka fito ka zama salihin bawa sai ta yi munafiki kenan wannan ba munafiki ba ne ma'ana dai abin da ya yi din nan ba na kirki bane ba zunubi ne manya da dari musu dari zunubi ne amma dai duk da yana da zunubi yana da laifi bai kai wanda ya bayyana a sarari ba saboda abin da muka bayyana na dalilin da ya zama muni bayyana wa a sarari ina fatan kuna fahimtar da me kake daga hannu me kake so ka ce eh a ba zai shiga cikin su ba amma ya zanto lokacin da yake faɗa ba baya jin dandanan dadin dana ya kaza da saboda abin da ya fadake ne wadanda suke waje kusurci ba, abin da ya ce cewa yi kamar da ta mutum ya taɓa yin laifuka a rayuwa ta kuruciya kan da wuya a nan a cikinmu nan kowa bai keta wannan yar karamar jahiliyar ba ta saboda ta kan sai dai ta wani ta fita wani ba kuma wanda zai ba kansa fallasa ya ce kaza da kaza, amma dai kowa ya keto wannan rayuwa ta yar jahiliya ko ya ce ko ta samartaka ko kuma wanda take ta kafin ma fahimtar addinin mutum ya san inda kansa yake masa ciwo. To sai mutum bayan Allah ya fahimtar da shi sai wata rana sai aka zo ana yadda ka ai da mun yi kaza ai da mun yi kaza. To in mutum yana yi da nufin jin daɗi da alfahari da abun ko da yanzu baya yi laifi ne, amma in yana yi dan tunan ni'imar Allah kai da ina cikin halaka amma ga shi yanzu da Allah ya tsamar da ni, to wannan babu laifi a kai. Don sahabban manzon Allah sun kasance hatta a cikin masallaci sukan tattauna waɗansu al'amura na lokacin jahiliya, wani abun su suna su damu wani abun su suna su yi dariya, manzon Allah yanzu kirkice su dariya shi kuma baya karawa sai burbuki kadai kike sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya kamata ko kuma zai iya jawo burbuki din, wani lokacin abin da su noma shirka ne wautar da mutum yi a to mutum ne zai zo ya samu dabino ya kirba shi ya sa zuma ya dama sai ya zo ya kafa burbuki da safe ya bauta masa da rana in ya ji yunwa kuma ya cinye kayansa a gafin yi gaga wannan an tuna aiki a yi dariya ke duk da cewa shirka aka yi amma ana ganin motsar hankalin ne a lokaci. To in mutum yana ta kai to wani aiki na barna da ya yi da ba da nufin alfahari da abin da jin daɗin abin ba wannan babu da shi, amma da nufin alfahari abin kamar yadda zan suke ta a yanzu ko yanzu ba shirin kuke ba ai mu da lokacin muna kaza ba kaza kuke ko kun ki zama ku yi ɗan abin da ka sa akwai da tije masu irin wannan. Ba za su rufe ba za su tsofaffi ko wanda abubakar lalle ne kawai tsofaffi an fahimta wannan hadisi ko wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito wa anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza zadatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه. وانا حديثي شما انكر او دقا ابو هريرة الله تكالي الدعقلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da mutum Allah su kara tabbata gare shi kala ya ce idza zanatil amr idan baiwa ta yi zina kana da baiwa mallakar ka sai ta yi zina fatabayyana zinaha zinan ta ta bayyana a sarari falyajlidha al-hadda to ubangidanta ko uban ɗakinta ya yi mata bulala a matsayin haddi ya yi mata bulala ta haddi wala yusarrif alaiha amma kar ya zarge ta kar ya hantare ta kar ya aibata ta inda yayi haddi aibatawa da baka kuma ba sai yayi ba summa in zanat sadiya sannan idan ta zina karo na biyu falli yajlidha al hadda ya sake mata bulala ta haddi wala yusarrif alaiha kar ya fada mata bakar magana ko zargi ko kushe summa in zanat salisa sannan in ta zina karo na uku falyabi'ha to sai ya sayar da ita walau bi hablin min sha'ar ko da da igiya ce ta gashi dai igiya ta gashi da ta rashin amfani ke an duka igiya da gashi za ta yi kwali to ko da ma'ana komin karancin farashin ta a kasuwa ya sai da ita ce falsai to a cikin wannan hadisi menene abin da yake da alaka da babunmu babunmu dai babi ne na suturce mai al'auran musulmi wato da rashin yaɗa ta to a nan gurin ina ne inda yake da dangantaka da babin ba a cikin hadisin wata gaba a wajen cewa wala yusarrif alaiha kar ya aibata ta ko kuma kar ya kushe ta wato kaga suturce al'aura wato in ya kama ga mutum ya yi laifi na haddi ma amma ba za a aibata shi ba ina ba za a fahimta ma'ana kaga makula kenan ina ga wanda ba laifin haddi ba kenan wato kaga min babu aula kenan ina ga wanda ba ma Allah ya saba wa kila kai kadai kake ganin ya maka laifi ko ya maka ba daidai ba ka aibata shi ka ji mutuncin sa ka mayar da zance da shi shine nakiyar ka ta ci safa da yamma wato mutuncin musulmi da mu ba karami bane muna sakaci mutuka sosai da su muna sakaci da mutunci junan mu ganin muke kawar babu komai ka zauna hira ka zaki kowa ko dan siyasa ko malami ko shugaba ko soja ko dan sanda ko mace ko namiji ka fada kowa bakar magana ka fada abin da kaga dama kana tare da kiyaye abinka babu abin da muka zafi gidi kake ba abin da zai gobe kiyama ya kamata mu tsoron Allah mu kiyaye musabawa sanyawa har sunan mu kwado mu kulle kar su fada magana sai da alheri manzo Allah sai man kana yu billahi wal yawmil akhir fali yaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah zanen garse to ko dai faɗa alkhairi ko kuma yi manzo Allah ce idza zanatil amatu fatabayyana zinaha idan baiwa ta yi zina zinanta ta tabayyana to anan malamai suka yi maganganu suka ce ta yaya zinanta za ta bayyana wani har suka ce zinanta ta bayyana ta ɗaya daga cikin hanyoyin da zina ke bayyana guda biyu hanyoyin nan guda biyu shine imma mai zinan ya zo ya ce na yi zina da kaina ta da ita gama bayyana ko kuma ya kasance an tabbatar da ke duhudu a kansa kaga ita gama bayyana ina fata an fahimta ga ka'idan musulunci da waɗannan hanyoyi guda biyu ne ɗaya daga cikin guda biyun nan ne kadai ake tabbatar da zina in dai ba za ka iya kawo shaidu guda huɗu ba kan wanda ta yi zina wanda ya yi zina to kar ka ce wanda ya yi zina in ba haka ba ka yi kasafi sai a maka bulala 80 kenan to sai ciki kuma sai ciki gaskiya ku idan cikin kan ya bayyana ko ba miji ba za mu ce ciki kadai ba sai mu ce in ciki ya bayyana babu miji to kaga wannan tabbas ta aikata zina kenan ina fata an fahimta to wato shine suka ce fata bayyana zina hadin zina ta bayyana ma'ana ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin da muka ambata waɗansu suka ce a'a ya wanda suke mai yanci ita ce zinar take bayyana ta hanyar a ce ga shaidu guda hudu ko kuma ga ciki ya bayyana ko ba ta da miji ko kuma a ce ta yi ikirari amma baiwa kuwa ko da ubangidanta ne ya ganta baya da shaidu guda hudu shikenan ta bayyana zina hakinan tunda kimarta ba ta kai kimar ya mai yanci ba ina fatan kun fahimta haka waɗansu malamai suka ce ba ta bayyana da zina imma bil ikrari wa imma bi arba'ati shuhud wa imma bi hablin biduni muqarabati sayyidiha wa imma bi ru'yat sayyidiha ya kasance ko dai ya ganta da ciki kuma ya tabbatar ba ce ya kusance ta ko ta tabbatar da kanta ko shi da guda hudu ko shi da kanta ya ganta ko da shi kadai ne haka waɗansu malamai suka ce ba ta bayyana zina tunda ita baiwa ce an gane ku fali yajlidha al hadda yayi mata haji to dan me za a ce yayi mata haji yayi mata bulala ta haji shin yanzu idan ka ga mai zina a kan titi ga ke du guda hudu har kawai mun tashi da karatun ungogoro sai mun masa bulala ta ma dari idan saurayi dai ko sai an kai kotu to me yasa shi na aka ce yayi mata bulala nan ma waɗansu suka ce a'a da aka ce falli jididda al hadda ya zama shi ne sanadiyar yi mata haji ma'ana ya kai ta kotu a yi mata wadanda suka ce falli ya jiri ha yi mata shi da kansa tunda ita baiwa ce ubangida na da ikon tsayar da haddi akan bawansa ba kamar da bane wanda sai an je kotu ba musulunci yana tafiya gasa da tsayi shari'a musulunci akwai muruna ce wala yusarrif alaiha kad ya ce zai kushe ta kuma ko faɗin bakar magana sun ma in zanata saniya falli ya jiri hal hadda wala yusarrif alaiha sun ma in zanata salisa falli ya biha to a nan gurin kuma suke cewa a ce idan mutum ya yi laifi na haji aka yi masa haji idan kuma ya sake sai kuma a yi mai sai a sake haji in kuma ya sake kuma sai a yi mai shikenan idza takarrara dhanbu takarrara al-hadd idza takarrarat al-ma'siya takarrara al-hadd idan laifi ya maimaitu sai haddin ma ya yi mai ya maimaitu to amma idan mutum ya yi na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku na hudu na biyar a na shida sai dubu ta shiga aka kama shi to za a yi masa adadin laifin baya ko kuma haddi ɗaya za a yi masa haddi ɗaya za a yi masa haddi ɗaya za a yi amma inda an kama shi na farko an yi masa haddi yayi na biyu baya hana a sake masa haddi yayi na uku sai a sake masa na hudu na biyar kurzo ɗari zai ta an yi masa haddi amma idan yayi ta yi na ɗaya na biyu har zuwa na ɗari ba taɓa kama shi ba a na ɗari na ɗaya dubu ta tuka aka kama shi to sai a masa haddin laifi ɗaya ba za a ce sai an yi haddin wancan adadin ba ka aida shari'a musulunci take da tsari kamar ya canja ba bajewa kamar a canja a yi a kashe shi a kashe so gashi gashi nan da yi mazu Allah ta ya san jami'a ta gudana wannan wajen barawa ne aka samu wani hadisi da yace idan yayi ta daya a yanke hannu dama ne, ko idan ya sake ta biyu a yanke hannun kafar hagu, idan ya sake a yanke hannun hagu, idan ya sake kafar dama, idan ya sake suka ce a kashe shi. Ya to amma ya za a yi mai iya sakewa da inda baki ya sun san hannun yana da matsala ke da wasan kowai kaga kila da wata hanyar daban dan hadar da yake da baro sai ba sa kare to amma dai wanda suke mai zina za a ce masa bulala ne, haka mai san giya za a ce masa bulala ko so dari aka kama shi za a yi masa haddi har so dari din nan, wannan baya sa a ce wai a kashe shi tunda yayi da yawa Allah ne ku in dai haddi za a yi, sai dai in wani abu ne kuma alkali yayi ta'ziri to shi babu ta'ziri ko ka samu kada eh bai maimaita haddi ba a na uku saboda mai yarda ya ambace shi a na biyu ya riga ya zama shay'un ma'hud, an riga an sawa ba sai an faɗa maka shi ba, hankali na iya hararowa kawai abin nan ba duk da haka ko da ya yi ikirarin ai dama na taɓa yi ai dama na taɓa yi ai ban san ma sau adadin da na yi ba eh nan ne za a yi masa nagari
amma ne ya tabbata ba sai ne yake ya batun da ya tabbata da kanka dama ya yi
tun da har ya ce ya tabbatar wa kansa, aika ga babu wani maganar shaidar ba. Sannan kuma manzon Allah ya ce fali ya bi'iha walau bi ablin min shi'ar, suka ce meye hikimar a ce ya sayar da ita yanzu abu ya cutar da kai kuma sai ka sayarwa da wani ya cutu, sai malamai suka ce cikin cewa ya sayar da ita dinnan akwai hikimomi masu yawa, mai yiwuwa da ita tana da bukatar namiji shi kuma ubangidansa baya da sha'awarta to ba zai iya katangance shi daga zina ba, to amma idan wani ya sayi da kilon shi kuma yana da mai yana da bukatar zai iya katangance shi daga zina, mai yiwuwa ubangidansa yana barinta da yunwa ne shi yasa har ta bukaci ta je ta yi zina don ta ci abinci, to in ko wani ya sayi da kilon kuma zai ba ta abinci ba sai ta bukaci ta yi zina ba, mai yiwuwa don suna da yawa da haka ba wai an ce ya sayar bane don ya cutar da wancan, akwai abubuwa da dama ko mai yiwa shi ba yi da kwarjini ba ta ganin ba ta jin tsoronsa, idan ta je karkashin ikon wani kuma wanda yake yana da haiba yana da kasan mutane haka sai ya ga wani ba yi da haiba ba a jin tsoronsa, wani kuma shi kadai yana da haiba haka Allah ke yi mutane kowa waɗansu tun daga yara ƙanana in kada karantar da yara a firamare za ka gane kai wannan akwai siffar mulki tare da shi ko shugabanci, wancan ko shashasha ne wancan ko kaza ne kowa za ka gane yadda yake, akwai wanda aikinsa a yi sai masa umarni tun daga ranar da aka haife shi har ya mutu amma shi baya da kokarin da zai iya tsara umarni ya bayar ina ba za mu yi ta a kowace da kakanin sun fasa zaga cewa eh wannan akwai alamar manyantaka ta tsara ne to wannan kuma haka Allah ya yi halittar mutane to kila wancan ba ya mata wani kwarjini saboda haka ba ta jin tsoronsa zai ji telefon amma an tana karkashin wani kuma tana jin tsoronsa. A nan sai ya bayyana aibunta su ma malaman da suka zo wajen sharhin hadisi suka ce fali bi ha ya sayar da ita amma ya yi bayanin aibunta suke to amma ba gaskiya tana yawo ki yi bayani kazi alkali ya ce su kuma amma haka suka ce laifin to amma wannan za su zai za su ci tuni ai ba ya yada mutane wanda zai sayarwa kawai ya fada ba ita ta yawwa shi ne a yi muka ce mai yiwuwa kaza mai yiwuwa kaza daga cikin abubuwan da ta iya yiwuwa kasa wata eh to sai a sai kaga ba fallasa ta yi ba nan ba dai a so ka sayarwa dan uwanka haja bayan akwai aibu tattare da ita sai ka yi bayanin wannan aibu ina fata an fahimta balli bi'aha walau bihablin min sha'ar kuma wannan ke nuna a sai abu ko mun tsadarsa mai hada yana da dama ya sayar da shi arha a musulunci ko bai laifi ba ina ba za mu yi ta amma yan uwanka yan kasuwa idan kuka je kuka sayo hada iri daya suka zo suka tsawo da kudi kai ka rage naira 50-50 ba sai ka ga haushin ka ba to laifi kai dan ka rage naira 50-50 ko ka rage 100-100 ma duka kai wa Allah laifi ina ba za mu yi ta bada yace muttafaqun alayhi hadithun bukhari da muslim suka rawaito at-tasribu abinda ake kira da at-tasribu shine at-tawbih kuce annabi yusuf yace da yawan sada tasribu alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin kabe da mu karanta je ku wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi rajulin dake wannan hadisin da har yanzu akwai sauran wani abu falye biha da aka ce sayar da ita suka ce wannan falye biha umarni ne daga manzon Allah cewa ya sayar da ita shin wajibi ne dole ya sayar da ita ko kuma mustahabi ne inda umarni ne daga bakin manzon Allah mutanen zahiriya su Abu Dawud su Dawud az-Zahiri sai Ibn Abdul Suk ce wajibi ne dole ya sayar da ita amma jumhurin malamai suka ce mustahabi a gaskiya idan mutum ya zo sai suka bar yan zahiriya sun fi karfin dalili a nan wurin don ba mu ga wata karina ba wallahu alam da ta kautar da wannan umarni daga wajibi zuwa ga mustahabbanci kuma suka kara bayani hikimar a ce ya sayar da ita din don saboda in yi kyale ta tana ci gaba da yin zulun din nan ko da kullum yana yi mata hali to sai ya zanto ya zauna da fasika ke to a nan wurin sai ya zama watan wata rana ma tun yana ganin laifin haihuwa da ganin laifin sai ya zama da yusu. Da yusu kuma shine mutumin da baya da kishi, baya da kishin matarsa ko baya da kishin ƴarsa ko baya da kishin kuyangarsa. Da yusu kenan, kuma da yusu annabi ya ce ba zai shiga nan. Ka yadda matarka ta yi ado ta fito waje kowa ya ganta, da yusu kenan. Ka yadda ƴarka baliga ta yi ado ta bayyana da duk inda za a gani a fitulu ta fita da shi yawo kan jiji har suna yawo haka. Da yusu kenan, wanda Allah ce ba zai shiga nan. Dole sai ka suturce matarka, ka suturce ƴarka daga dukkan wani abin da zai iya jawo wato ainihin mutane su kai mata farmaki da idanu. To Allah fahimtar da mu. Wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi rajulin qad shariba qala adribuhu qala abu huraira fa minna ad-daribu bi yadihi wa ad-daribu bi na'lihi والضارب بصوته فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري وان حديثي أنسى كأوش لقى أبو هريرة فيما قال يتي أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل أنزو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال شبتها بريش دي يالي جدنسة ونمسن قال شريبا ya shakiya ya yi sakin kala sai manzo Allah ya ce idribu ku tafa kala abu huraira ya ce fa minna adribu bi yadihi daga cikin mu akwai mai kai masa duka da hannu wadribu bi na'lihi da mai kai masa duka da takalmi wadribu bi thawbihi akwai wanda bai sawa abun duka da kuma sai tattare rigarsa haka yake dukan shi da ita ko tufafinsa falamma sarafa yayin da mutumin ya tafi قال بعض القوم سوى نساتي تكون صحابا من ذا الله ركي رونه وجان سكتي أخذاك الله الله كن يتدكي قال سوى ذا الله لا تقولوا هكذا كذلك فتحك لا تعينوا عليه الشيطان كذلك تمكا وشيطان أكن نوم كذلك تمكي شيطان أكن نوم معنى إذن كنت الله كن يتدكي كمر كن تمكا وشيطان يتقب لفروت فيك so kuje kuma tunda da an yi masa haji yanzu kun dake shi an tsaya shi ba sai a nuna Allah shi da shi ba dan me kuma sai an yi maka bita da kulli bayan an riga an yi haji kuma asiri ne mutum ina ba da mutunta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi la taqulu hakaza la tu'inu alayhi shaytan kar ku ya aikata haka la taqulu hakaza ko kace kar ku fada haka ko kuma la taqulu hakaza kar ku aikata haka la tu'inu alayhi shaytan kar ku tallafa wa shaitan a kansa. An gane ku? Mana yace yustafadu min al-hadithi iqamatul hadi ala murtakibi ma yujibu. Abinda za a fahimta cikin wannan hadithi a ce ana tsayar da haddi akan dukkan mutumin da ya yi abin da ke jawo haddin. Wa yustafadu minhu man'u du'a'i 'ala al-'asi bil khizi. Kuma za a fahimci karkashin wannan hadithi mutumin da yake aikata sako ba bai halatta ba a ce za a yi masa addu'a da cewa Allah ta bar da shi. أو بالإبعاد عن رحمة الله كو أي مساء الدوار ألا نيسن تاشد رحمة كاللعني كمن لأنت ونهو ذلك دمك من تحك لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يهبله على التمادي domin la'antar wani mutum sananne ko yi masa mummunar addu'a, kila wannan na iya sawa ya zarce wajen aikin barna din, aw yuqnithu min qabl at-tawba, ko kuma hakan na iya sa ma ya ɗebe tsammani dangane da karɓar tuba, shi ai tunda an tsine mun tunnan kila ba za ka mutu wani ba sai ki daina ba. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin la'antar mutum sananne sunansa wani ka la'ance shi, da kuma la'antar taron masu laifi. Babu laifi ka ce kai Allah shi ne wa mashaya, ina ba damu hanta. Babu laifi ka ce kai Allah shi ne wa mazinata. Babu laifi ka ce kai Allah shi ne wa 'yan baki. Amma ga wani mutum sunansa Zaidu mashaya ne, ka ce Allah shi ne maka Zaidu saboda shan giyar ka bai halatta ba. Ga wani mutum sunansa Zaidu Balawu ne, ka ce kai Zaidu Allah shi ne maka albarka saboda satar ka bai halatta ba. Shine la'anul mu'ayyan. Amma la'antar cikin taro ta masu laifi kaza Allah shi ne musu, babu laifi a nan gurin. Inuwar ba ta fadawa sai ga wanda Allah ya santa babba ne bai shigo ba. Duk wanda yake da rabin tuwa ba za ta hau kansa. Shine bambancin. Ina ba za mu fahimta. Kudda mun dai faɗa. Hittin kawar gwamnoni da muke tsitsi ne musu albarka ɗin na waɗanda ba su daidai ba. Mun bi wani murabin da na waɗansu malama. Amma dai gaskiya zance mafi inganci kam ba shi halatta la'antar mu'ayyan. Wani mu'ayyani a ce Allah la'antuwa ne bai halatta ba. Yanzu kawar misali wani Allah tsine masa ma'ambaci sunansa bai halatta ba. Amma makiya shari'a Allah tsine musu ga halatta. Ba cikin taro ba ne ba. Duk wanda ya cancanta da haukan su zai hau, wanda Allah ya yi zai tuba nan gaba su zai hau. Shi yasa koya kuka ta mun yi zubin da muka mun tsinewa wani wanda yake sanin dai mu'ayyan, saboda lokacin rai ya baci to sai a saka mutum birki sai a faɗakar da shi ta hanyar sadaka. Ina ba don kuma hida, ina amfanin karatu mun fitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, baka kura kuma mu yi ne ko mu sani duk lokacin da muke aibata laifin wani mu rinka ji a jikinmu ba wai muna jin ɗanɗanon ambaton laifin ba ne kawai don ya shafi wani. Kawai muna jin haushin an saba wa Allah, an saba wa Allah, ya zanto wannan shi ne a cikin zuciyarmu. Ina fata mun fahimta, domin niyya tana da tasiri kwarai wajen karɓar aiki ko kuma rufe. Ko aiki mai kyau ne in niyyar ka ta zanto don ka ji daɗi, ko don a ce ma jarumi, ko da a ce wane ya yi da gargaza, wane ya buɗe wuta, shikenan baka da komai a wurin Allah. Wa qaddimna ila ma amilu min amrin faja'alnahu haba'an mansura. Kowa sai na yawa kansa tarbiyya shi da kansa. An gane ku? Suka ce domin la'antar mu'ayyan baya abin nan, bi khilafid du'a'i lahu fa inna fihi ba'isan li fa'ilihi 'ala al-iqla'i an ma atihi. Sabanin kai masa addu'a ta gari, gashi ya laifin ka ce to wanda Allah shirye shi to mai yawa wannan sai zanto su na jire jama'a ce ana tsona sai kokarin tuba. An gane ku? Wa fihi rahmatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi ummatihi wa shafaqatihi alaiha wallahu ta'ala a'lam. Babu abinda zai gyara mana al'amuran mu saboda karatun Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullum kana karatun hadisin manzo Allah sai kaga wannan sababan da suna buƙatar gyara a cikin aikin ka ko kuma a cikin jama'a. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Mahallu shahid a cikin hadisin shine faɗin manzo Allah ne. La taqulu hakaza, lokacin da suka ce akhzaka Allah sai manzo Allah ce la taqulu hakaza la tu'inu alaihi shaytan. Rawahu al-Bukhari. Babu qada'i hawa'id al-muslimin, wannan babu ne da yake magana dangane da biyan bukatar ƴan uwanka musulmi. Biya musu bukatu, tallafa musu da abinda zaka iya tallafawa ta kowane irin nau'i ta hanyar shar'antacciya. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وبنجي تعالى وافعلوا الخير كايكت الخير لعلكم تفلحون دوما قدكم كايكت الخير كون الى النوي الخير يا كل بيان بكاتن ين وانك مسلمي ودان دا كسني دا ودان دا بكسني با ودان دا كي دنگنتكا دا كي دا ودان دا باس دنگنتكا دا كي. وقال تعالى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وبنجي تعالى ياتي ابين دكوكا ايكتانا الخير الله لا سنده
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه.
Wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da adali.
Yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace al-muslimu aqul muslim yace musulmi dan uwan musulmi ne.
Ma'ana ko da launin fata ya sha bambam ko da yare ya sha bambam ko da kasa ko jiha ko karamar hukuma ta sha bambam ko da masarauta ta sha bambam
al-muslimu aqul muslim
musulmi dan uwan musulmi. Wannan ma'anar ce ya kamata a ce yau mun farfado da ita. Ma'anar al-muslimu akul muslim. Mu aiwatar da ita lokacin wasilaha. A logance a istilahance a ilmance a aikace. La yazlimuhu kada ya zalunce shi. Kowane irin nau'i na zalunci. Zalunta da ta shafi jininsa kamar ka dake shi ko ka kashe shi ko ka yi masa roki ko ka zo masa da jini. Zalunta da ta shafi zuciyarsa imma ta hanyar sata ko kwace ko fashi ko sane ko algutu ko dukkan wata irin hanyar da za ka raba shi da zuciyarsa ne ba shi rancanciya ba ko mutuncinsa kamar zaginsa ko aibata shi ko yi masa ba'a ko kushe shi ko nakasa shi dukkan waɗannan ba ta halatta ba la yazlimuhu kar ya zalunce shi ta fuskar jini ta fuskar dukiya ta fuskar mutunci. Wala yuslimuhu kar ya mika shi ga wanda zai zalunce shi. Ma'ana wani zai zalunce shi ka sani kar ka kyale a zalunce shi din ana wannan zaluncin. Amma idan ka ce dai ba ni ne ba babu ruwana kana da laifi kai tarayya an fahimta ku. Wani zai sayar masa da haja marar kyau a kasuwa ka san hajar nan da za a sayar masa marar kyau shi kuma zai saya a matsayin mai kyau bisa rashin sani. Gaji wannan ɗan kasuwar da zai sayar makaucinka ne a kasuwa wancan kuwa ɗan uwanka ne musulmi amma ba dake iya babu nawa ba ka san ma daga wani gari yake ba ya zama wajibi ka ce kaiwa da bai halatta ba ka sayar masa da wannan in ya matsa sai ya sayar ka samu wancan ka ce kar ka sayi wannan ba ta da kyau je ka saya a wani wuri ko da ba kai za ka sayar ba. Ya kuka yi kun san ba za ku iya wannan bai sa ba
wannan ya zama dole wannan dole ne in ka gona zai zalunta wani kana shi ne layu lemu haka manzo Allah ce kar ya mika shi a zalunce kar ya kyale ya bari a zalunce shi ne ma'anar layu lemu domin idan aka zalunce shi akan idan ka kana gani kenan kai da kai saboda mutuncin dan uwanka musulmi dukiyar dan uwanka musulmi jinan dan uwanka musulmi wajibi ne ka kare shi. Mun karanta a baya hadisin hudubar annabi a aikin hajjin sadaka yace wani wata ne wannan sahabbai suka fara suka ce wanzu ne baka yace ba watan Zulhijja bane ba wani gari ne wannan suka ce Allah wa Rasuluhu wa alamin ba Makka bace ba wani kaza ne wannan yace to ku sani cewa wato jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar haramcin wannan shekarar a cikin wannan watan a cikin wannan gari a cikin wannan rana kaza 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 zuwa kaza kaga abun ba karami bane kace da karka ta yi dan uwa ne ba ne za ta tace ba kana ganin za a bugi hancin su za a sayar masa da abu mara kyau za a ba shi abu jabu dole ne ka fada ya zo ma'aikata za a yi masa wani hululu za a zalunce shi yan uwan ka ma'aikata dole ne ka fada dole ne wannan jihadin sai mun koya za mu iya gyara kanmu mu zama mutane da sauran duniya suka zama mutane amma in dai muka tsaya mana wani yiwa junan mu kara ba abinda muke da illa irin yiwa junan mu kara ko babu inda ake yiwa juna kara a duniya ba yana jigirin Kano to dai ga nan sani dai na gani a Kano a cikin wannan yanzu nan mutum zai zauna nan duk mun san laifin sa ba wanda zai faɗa masa in ya tafi yanzu za mu ci gaba da shi ai wallahi bai kaza ba shi kaza ba shi kaza ba inda zai dawo ko Allahu alaikum wa rahmatullahi kana yi wallahi ba sai dai kaza 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 kina abu ya wuce kin mutun yarsa ta lalace haka za a yi zage shi bayanai ya bar kasa tare da shi in yazo ba wanda zai faɗa a gaban sa in dan sai ya zama dan zaba haka za a zage shi bayanan al'anti shi in yazo ba wanda zai faɗa masa yan uwansa ne in kaninsa ne in dan uwansa ne kowaye ma nan lalafi ba wanda zai iya jarunta a unguwa ya faɗa masa gaskiya kin sai mai taiwa suna kaza ki za sai shugabanninmu su ta ɓarna kuma sai a ce gidajen rediyo da talabijin ai sai ban su ai mutanen kirki ne ai masu jihadi ne ai mai kaza ne ai kaza kaza duk munafunci ne wallahi dan nau'i ne daga cikin nau'ika na munafunci kuma wannan abin da ke yi ba taimakawa shugabanni yake ba ƙara ma lalata su ƙara lalata su ce abin da ke da rasu don haka kasuwa kan musa mai yawa juna kara a cikin aikin gwamnati kan mai yawa juna kara a unguwa kan mai yawa juna kara shi kan ce mutum ci kawo mutum ballaka babu daɗi yadda ya kamata ka bi matakin idan an sami masu tunanin irin naka na san a yi gyara ko biyu ko uku a layin ku na kasuwa wajen rumfuna guda 40 bisitin ku ɗaya duk kowane yan kasuwa sun san lalata sun cikin su kowane layin kasuwa an san mutumin da yake na kirki an san ɗan balla kuma ka'ida kowa ya san wannan a yi suwa na suke kawo kayan mara kyau suwa na suke a rubutu to ku uku ko uku sai ku fara tattauna da junan ku da kuka fahimci junan ku da san wannan to sai ku bi waɗanda kuka san masu laifin bai ɗaiɗai ku yi musu wa'azi wanda gaskiya bai kamata su kan ku jawo musu abin ku jawo musu abin sai ku nuna musu makomar wanda ya karɓa ku bai hawa ne mata sun fito a ciki wanda bai karɓa ku maimaita wanda bai karɓa ku maimaita kun maimaita ɗaya biyu uku huɗu biyar har ko gama ya maida akwai rigima ya ce to ka ci za mu faɗa maka duk wanda ya zo wurinka zai sai kaya sai mun faɗa cewa ba mai kyau bane ba in za ka mutu ka mutu dole mutane sai an buɗe musu reshen jihadi Allah wallahi a faɗa mutum gaskiya ko baya so ko min ɗacin ta to amma idan muka tsaya muna munafunci juna ba za mu abubuwan ba za su yi albarka ba kai za ka ji cewa ba kai ka saba Allah ba amma ba an saba mata ba kana gani idan fitina ta zo Allah ya zo ya jarrabu mutane saboda wannan saban Allah zai kyale ka wata ko fitina ta la ta su bannan da zana zalabu minkum khassa ku ji tsoron fitina da idan ta zo ba waɗanda suka zalunci kare ta ce ba gaba ɗaya za ta tafi kowa in an je kiyama a lallabi amma a duniya gaba ɗaya za a tafi kowa ba matar annabi sun ce da shi a nuhu da kofi na fariku yanzu a yi halakar da mugu da salihan baya a cikin mu sai ce na'am idza kafir al khabar yace eh idan barna ta yawa za a halakar da su duk da salihan ba za ki yalle su ba to a ce aikin salihan shi ne yi kokarin kowa ya zama salihin ba sai aka kowa ya zama su dari wata dari ba a dai ya zanto ya gyaru ko ya ko ba a ce kowa ka farewa wa'azi a yau sai ya fahimta ba amma a da kalle zanto ka taba yi kuma ka yi amfani da usulubi mai kyau usulubi na jan hankali ba usulubi
ƙara kuma na shekara da wani ka biya wanda kamar da su jinyar iya ga na dana biya ma ga ta wani ne na bi haji ta fi ne kan Allah bi haji ne duk wanda ya kasance cikin biyan bukatar dan uwansa shi ma Allah zai kasance cikin biyan bukatar tasa bukatar duk wanda yake yunkurin ya biya wa dan uwansa musulmi mace ko namiji bukatarsa da ta tsaya masa gaba to kai ma Allah zai biya maka taka bukata wa man farraja an muslimin kurbatan dukkan wanda ya kore wa wani musulmi wata damuwa farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyama sanadiyar wannan din shi ma Allah zai kore masa wata damuwa daga cikin damuwar ranar kashin kiyama kai a nan duniya ne ka kore masa wata damuwa an rubuto masa magani a asibiti baya da abin biya ka biya masa an kore shi ko an bashi notice za a kore shi daga gidan haya baya da abin biya ka biya masa wanda ake bin sa ka kara masa na shekara guda ko ka biya masa ka bashi rasitin ya rike a hannu ga na da na biya ma ga sabuwar shekaran ba daga nan yanzu sai nan da shekara biyu kafin a tambaye ka kaga duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu rinka yi kuma akwai masu halin da za su iya yin wannan amma talaka suna cikin wahala suna cikin damuwa ko wani talaka baya da abin da zai biya wa ɗansa kuɗin makaranta ka biya masa ko wata mace mijinta ya mutu ka tallafa mata da ƴaƴanta da abinci da sauran abubuwa duk dai abin da ɗan adam yake bukata in za mu yi kyauta da muke son ladanta to kar mu ga mu wai muke so mu ba mutum a mu kalli bukatar shi wancan ɗin ta iya in ba shi abu wanda yake mai tsada ni a wurina mai kima ne amma shi ba bukatarsa ba ce ba wannan a wannan lokacin yana son abin da ba wannan ba mutum yana bukatar ka biya masa kudin haya an bashi notu sai ka bashi kujeran umara ko kujeran aiki wai ce ma dole sai ya je haji idan ya mutu bai je haji ba sai Allah ya tambaye shi dan me baka je haji ba an ce bali majalisa ta'a ilaihi sabila. Amma yayin da ka bashi kujerar aikin hajjin nan 200 da kaza, kila ba za ka iya bashi dunkulliyar 50,000 ba. To dan Allah yanzu wannan kyauta ce. 200 kujerar haji, wannan tunda ba zai amfana da ita ba, amma 50,000 lafiyayya ba za ka iya haɗawa ka bashi ba. Sai ka ganin ta yi yawa. Shi ko ya fi bukatar 50,000 din sama da kujerar hajjin. Ko ka zo ka ba mutum wani agogo mai tsada bai san kimarsa ba, shi a wannan lokacin masara yake bukata, bai sai da wani agogo ya tashi ya ga ana sallah zai gane lokacin da yayi ba, shi kenan ba sai ya duba agogonsa ba. To sai mu kalli bukatun yan uwanmu, sai mu biya wannan bukatar sama da mu yanda muke tunani. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama, wanda duk ya sitirce musulmi shi ma Allah zai sitirce shi a ranar tashin kiyama. Wannan dai shi ma ya shiga cikin man satarahu, imma dai ya masa tufafi ko ka ce man satarahu, imma ya koye ne aibinsa ba tare da ya bayyana mutane ba, shi ma Allah zai koye aibinsa a ranar tashin kiyama. Mutafikun alayhi. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man naffata an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, dukkan wanda ya kautarwa wani musulmi wata damuwa cikin damuwar duniya, naffata Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama, shi ma Allah zai kautar masa wata damuwa cikin damuwar ranar tashin kiyama. Wa man yassara ala mu'sirin, dukkan wanda ya sauƙaƙe wa wanda yake cikin tsanani shi ne yassara ala mu'sir, mu'sir wanda yake cikin tsanani, imma saboda rashin lafiya, imma saboda cuta, imma wata damuwa, sai ka sauƙaƙe masa wannan tsananin da yake ta hanyar kore shi gaba ɗaya ko rage masa. Ana bin mutum bashi naira 20,000 sai ka bashi 10,000 ko ka biya masa 10,000 kan ka ɗan sassauke masa, ka sassabe masa wala. Yana da wata bukata ta naira 10,000 sai ka bashi 5,000 ko 6,000 ko 7,000 kaga ka rage masa, ko kai duka ko ka rage, shi ne yassara ala mu'sirin kenan, ya sauƙaƙe wa mutumin da ke cikin tsanani. Shi wanda ya hakan yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, Allah zai sauƙaƙe masa nasa tsananin a nan duniya da lahira. Kai a duniya kadai kai, amma Allah zai sauƙaƙe ma a duniya da komai da lahira. A shi kenan lokacin da kake kyautata ma wani a fakaice wa kake kyautatawa kanka, karka ci cewa kaiwa wani gata dan ka bashi kuɗi, dan ka bashi mota, dan ka bashi gida, tabbas zai ji a jikinsa kai masa gata, kuma ya kamata ya maka godiya saboda sunnar Annabi ta nuna haka. Amma kai da kayin ka ji a jikinka kanka kaiwa gata, domin idan kai masa Allah zai maka anan ya kuma yi maka a can gurin shi ka kaiwa. Amma idan ka rike kai kadai ba, ba lalle bane Allah ya maka nan ba kuma zai maka can din ba, amma in kai kaga kan kaiwa ka take amma ya tafi. Yassarahu Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman, wanda ya sitirce musulmi satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah zai masa sutura a duniya da lahira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawan nan na cikin taimakon dan uwansa. In dai kana tallafa wa mutane, za ka Allah na tallafa maka, kuma yayin da kake yi kai kokarin ka fi karfin shaytan ka fi karfin zuciyarka korin ya koyaya riya sai mutum yayi dogon yaki kafin ya yi nasara akan ta yadda zai murƙushe ta to yayin da duk kake tallafa wa mutane kana yi sai ka kuma Allah na bude maka koko Allah ba zai wulakanta ka wani lokacin ubangiji da Allah dan ya jarrabe ka zai iya dan toshe maka amma ba wai haka abin zai dawo ba idan ya tashi bude maka kuma sai kai ma bai wallahu fi a'mal al-abd ma kana al-abd fi a'mal akhi ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما wanda duk yi kama wata turba yana neman ilimi cikin ta sahala Allahu bihi tariqan ila al-janna Allah zai saukake masa hanya tiryen zuwa ga al-janna ashe kenan in ka ga mai neman ilimi ka dauka cewa kamar ka ga wani mutum da ya kama hanya zuwa al-janna neman ilimin Qur'ani neman ilimin hadisi neman ilimin tauhidi gararre neman ilimin fiqhul kitabu was sunna kawai mutum ya kama hanya zuwa al-janna duk duniyan nan ba wani sarki da zai fito ko shugaban kasa ko gwamna a yi masa jiniya wai mala'iku su tsaya su yi masa jinjina sai mai neman ilimi yayin da ɗalibi ya makalkale littafansa a hamata ko rataye gafakar Qur'aninsa ko littafin hadisi akan hanyarsa ta zuwa makaranta innal mala'ikata la tadau ajnihataha lahu mala'iku sassauta fukafukansu suke saboda shi sassauta fukafukai waɗansu malamai suka ce ma'anarsa shine in suna cikin tafiya a zirin samaniya sai ganga akan hanyar makaranta sai su sauka sai kauci su tsaya ta kufu ani tsayaran ba sa tashi ba sa ci gaba da tafiya da ninkaya a zirin samaniya sai su tsaya cik har sai kauci sannan su ci gaba waɗansu malamai suka ce a ta zau a jinhata ma'anarsa sukan sauke fukafukan su tsaya su yi maka addu'a su yi maka istighfari su roƙa ma gafara sai kauci sannan a ci gaba ilimi ai ba wasa bane ya danganci yadda ka ɗauke shi da kima ka ɗauke shi da daraja ka ɗauke shi da mutunci yadda kuma za a gane ka ɗauke shi da kima na farko mai karantar da ilimin ka ɗauke shi da kima littafin ya kasance ka ɗauke shi da kima amma abun kunya a wurinmu wani lokacin mai karantar da ilimin mu ɗauke shi da kima ba sannan littafin mu ɗauke shi da kima na sha ganin daga cikin ku mutum zai zo da mota ko zo da bashin ko zo da menene sai Allah ya karɓi Allah ina son a bani Qur'ani nawa ya bata wallahi rigar da ke jikinsa da agogonsa zai sai Qur'ani 10 amma shi ba zai tsaya ba tunda dai wannan amfaninsa sai a can sai dai a bashi wallahi muna da matsala ko a zo idan kullum muka zo tafsirin bai rusu rusu da aka zo tafsiri idan aka fito da Qur'ani dan zama adadin ba su da yawa ko ku za a shirin ne ko nawa ne rasul azhar da sai ga ana kokowa ana hayaniya a sauran zuna fara ba haka ake kokowa da hayaniya za a rinka cikin mutanen da duk wanda suke kokowar nan kowa kila a nan a matsaya cikin hamatar zai sai radul adhanu uku ko hudu ko biyar ko a cikin aljihun dan dafan nan nashi zai sai radul adhanu uku ko hudu ko biyar ko a cikin motar sa ko karatun sa amma wai sai ka samu gon wayo ko ba ilimi ke ba ba mu dauke shi da kima ba shi ko ilimi in ka dauke shi da kima ka bashi gaba ɗayan jikinka malamai suka ce shi kuma sai gusuro maka rabi duka ka bashi lokacinka shi kuma sai baka rabi to idan kai baka bashi rabin ba baka bashi ɗaya bisa uku kuma baka bashi ɗaya cikin goma kuma ya zai baka kenan duk mai neman ilimi inda yana ɗaukar ilimi da kima a yanzu dukkan abin da sai da su karatu zai yi to zai ɗauki wannan abin da kima karatu ba zai yi ba sai da malami to wannan malamin nasu yana da kima a wurinsa sama da kimar mahaifi sama da kimar sarki sama da kimar shugaban kasa ko gwamna ko waye sama da kimar ubangidansa a kasuwa sama da kimar don wannan shine mabudinsa da shiga aljanna sannan littafi yana da kima a wurinsa baya tsada in ya je kasuwa aka samu shi kadai kenan kuma lallai yana da bukatarsa don shi ake karanta a makaranta baya ganin tsadarsa ko nawa ne da tsaya ko baya jin yaya tsara sannan katar ɗin karatun da ya wuce shi baya masa tsada ko nawa ne zai tsaya sannan wani littafin ma da ba shi ake a makaranta ba ya ji malam ya faɗi shi a cikin references kuma ya ga zai iya karantawa ko ƴaƴansa su karanta ko wani nashi ya karanta sai ya je ya siyo ko nawa ne wannan dole sai muna haka ai abin kunya ne a zo a ga cewa mun zo muna karatun radul azhar shekara nawa dan Allah ana karatun beirut radul azhar shekara 10 ce nawa kenan mun fara ne 1987 ne muka fara 1987 muka fara daga suratul fatiha aka muka to amma ce har yanzu Radul Azhar bai cika masallaci ba, dan mutane ba su da kudin Radul Azhar ko kuma dan ba su ba su kunya kore da su ko wani irin ilimi, amma na addini shine kan gaba, amma ko wani irin ilimi sai ka kimanta mai shi, sai ka kimanta shi kan zulta, sai ka kimanta dukkan wata wasila da zaka ka same shi. In ta mutane sun gane idan ka samu ilimi ka samu duka, in ka rasa ilimi kuma ka rasa duka. Mai ilimi ne da zai kalubalanci sarakuna da masu kuɗi ya ce kowa ya fito da jarin sari da ku, ba su iya fitowa da shi ba. Mai ilimi ne zai ake kofar gida ya ce kowa ya zo ya tambaye ni duk abin da yake so ya tambaya din, na abin da yake shi ne jari na wato ilimi. A yi ta yi har yamma ta yi, ƙaruwa ya ko raguwa ya yi, ƙaruwa ke yi. Amma a yau babu wani attajiri a Kano da ya sai ya ajiye kudi daga kofar gidansa ya ce dun mu je mu tambaye komai, ko awa ɗaya ba zai iya bayar ko miji 30. To kaga inda ilimi ke da abin da ke, isa ilimi ba karamar mutunci gare shi ba, garkuwa ce sosai da za ta kare ka daga wuta, ta kare ka daga bid'a, ta kare ka daga shirka, ta kare ka daga kowane irin shirka. Shi sani tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne, shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne, mai shigar su ba sai rawar kafa ba. Shi sani kan mai da bawa ɗa, ga shi bawa ne amma ilimi ya mai da shiwa ɗa, mafi girman muruwa, arziki ne mai isarwa, in ka same shi ko gaban wa ai ba ka zauna da firgita ba. In ka samu sanin rike shi kuma da karfi karka bar shi, in ya kubce lalubo shi wangazance bashi tashi, kai ba ka rasa yin muwafaka ba. Maganin samun sa himma sai ka dawo ma, in ka soma komai wahala ka zama, rungumin ilimi a dama rungu ba za a sha soma ba. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله باب يندزا اي متاني ستارو اوان داكي تكين داكونا الله بيت داكي من بيوت الله داكونا الله كوكتي جدا تكين جدا جدا الله مسلا تكين كينا مسلا تي انا تي مسأل بيت انا تي مسأل مسجد يتلون كتاب الله سنة كرنت لتافن الله ويتدارسونه بينهم سنة دارسين شاسا كانوس. Me ake nufi da mudarasatul Qur'ani? Mudarasatul Qur'ani me ma'anarsa? Karanta shi a tsakanin ku a wace siffa? Kuna yi tare kuna karewa tare ku kuwa? Kamar musaffa? A ba haka ba. Ko? To, kida zai zama kamar musaffa din kenan. Su malamai da suka fassara shi da cewa za mu fahimci mudarasatul Qur'ani cikin hadisin Abdullah dan Abbas dake cikin Bukhari, wanda yake bayanin idan Ramadan ya kama mala'ika Jibril ke sauko dan manzon Allah fa yudarisul Qur'an. A lokacin me yake faruwa? Mala'ika Jibril ke karantawa manzon Allah na saurari. Wani lokacin ko manzon Allah na karantawa mala'ika Jibril na mai na saurari, shine mudarasa. Dai yana karantawa dai na saurari. Musaffa din kenan ko? Na dai ba na so in ce masa musaffa kai tsaye, dan saboda musaffa akwai abubuwa da yawa a cikin takar. Tsakani da Allah a cikin musaffa akwai abubuwa da yawa, ba za su zanto mu darasa hakikiya ba. Na yadda musaffa na sa mutum lalle ya jinjina har da tsaye kyau, eh mu darasa ce, amma na yi ba musaffa ba ce ba. Ka san dai idan ka ce musaffa dai irin wata gardawa mutum ke da gida wanda suka kace Qur'ani, kowa zai zo ne wannan ya ja nasufi guda ya karanta, kai karanta nasufi kai karanta su, duk wanda ya ja ya shanye daidai ba tare da ya faɗi ba sauran kaucin su ke ji ana masa hasara. Duk wanda ya kama Allah Allah yake ya kuskure, to ka rinka ba ta mutum ya kuskure cikin littafin Allah, ka rinka ba ta mutum ya kuskure cikin littafin Allah. Kuma duk wanda ya kuskure kuma ransa ya ɓaci, to kuma sai me dan kai kuskure cikin Qur'ani? Shi ne abin da ya fi komai sauki kai kuskure cikin Qur'ani, don har da ka duk wani jan farinka ko mun gangaran din da ka nufa sai kai kuskure. Mu'jiza din kenan. Manzon Allah ya manta sai wani yake mantawa? Manzon Allah ba cikin karatun sallah ya jawo aya ta tsaya, ya sake komawa ta tsaya, ya sake komawa ta tsaya, sannan ya wuce. Da aka gama sai ya ce ina abin nan Ubay bin Ka'ab ne ko Zaid bin Sabit, ya ce me yasa baka tuna mun ba? Me yasa lokacin da na tsaya baka tuna mun ba? Kwarjini ya hana ya tuna manzon Allah. To kawai shi kenan sai wani garbi yanzu kawai dan ya je har da abadawai sai yanzu ce ba zai fada baci ba za ta gyara ta ba ko ya je Maiduguri ya abin nan ya dawo sai yanzu ce kenan waya jabari ya zama gangaren ba za ta gyara ta ba to shi yasa ka gani ba na so in ce musaffa kace tun da na san musaffa tana da wannan matsaloli na'am sai dai mu ce mu darasa kawai kaga a cikin mu darasa ko wani abu shi ne wato kana kokarin tsayar da haruffan daidai kuma idan kai kuskure shi wancan din yana kokarin ya mayar da kai koma ka gyara ta in ka kasa sannan ya tsayar da kai gaba ko in ka furta kalma ba daidai ba ka san akwai bambanci tsakanin faduwa a cikin harda ya tuna maka ko kuma ya mayar da kai baya wanda in ka koma baya kila zaka zo ka wuce da kanka da kuma a'a hardan daidai ne amma ka furta kalmar ba daidai ba dan a gyara maka makasil huruf da sifatul huruf a musaffa da wannan sai dan kai masa dan sama ko kasa gyara mama waye wani makalar huruf a cikin harkar musaffa shi yasa kaga na kiyar da in ce musaffa tunda na san ga layin da take tafiya a kai tafsiri na iya shiga ciki tafsiri na zai iya shiga cikin mudarasa dan kokarin fahimta ma'ana ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya isar wa mutane alqur'ani a bangare bangare na farko karatu bangare na biyu mai tafsiri dan haka duk wanda ya bada kulawar sa wajen karatu kadai bai damu da tafsiri ba ya isar da rabin qur'ani ne ba dukan qur'ani kila ma bai karbi ba dai wasu uku ya san alqur'ani tunda al-maqsud na karshe babban manufar wajen qur'ani shine fahimtar ma'ana da yan aiki da ta ta tilawa ko kadai ba za a fahimci ma'ana ba sai an yi mai sai an yi tafsiri shi yasa ubangiji ta'ala ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min yatlu alaihim ayati ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أنا أبن ذاك يدعى يتلو عليهم آيات أبن ذاك يدعى ينا كرن تامس آيو ينسى ويزكيهم ينا ذاك تيسو ذاك مونا نهلا يدعى بكاوة سيكم يتي ويعلمهم الكتاب ينا كوين دسو للتاك توانا للتاك كنا القرآن كده ويتلو عليهم آياته وانا آيوهم كما قرآن كده فأما أتن يتلو عليهم كاقا مجرد التلاوة كده ينا كرنت تدسو لفظا أما ويعلمهم الكتاب التعليم كده وجمي كده معنى تتند معنى التفسيري معنى القرآن با ينزا يتفتو سيام هذا الحديثي ننسى أكتي ويعلمهم الكتاب والحكمة dan ma'ana ba ta fitowa sai an hada da hadisi amma tilawa ko ba hadisi zai ta fito yatlu alaihim ayati ba ce wal hikma ba ko anan amma wajen wa yu'allimuhum alkitaba sai aka ce wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin to sai aka ce malamai ko magada annabawa ne to su ma sai su yi irin aikin da annabi yi shine at-tilawa da kome at-ta'lim su ma yatluna ala an-nasi ayatihi wa yuzakkunuhum wa yu'allimunahum alkitaba wal hikima ta dole sai sun yi haka dan shi ne cin gadan annabta da ina ba ta fahimta to yanzu mun gane mu darasa ko da haka shi ne ka karanta in karanta ko kuma kana karantar da ni ina saurare dan in maimaita ko ina koya ma ko kana koya mun duk zai shiga cikin mu darasa ba yanda za a yi mutane su taru majtama qaumun ba yanda za a yi mutane su taru fi baitin min buyutillah cikin wani daki cikin dakunan Allah yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wayatadarasunahu bainahum suna nazarin shi suna mudarasa suna darasin shi tsakanin su illa nazarat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin zukatan su wa ghashiyatuhum arrahma face sai rahama ta lullube su wa haffatuhum almalaika face sai malaiku sun yi musu da'ira sun zage su وذكرهم الله في من عنده كما الله زي أنبتشيس أفادة التمالي زي ذلك وانا أموانا كتن أول إن درس القرآن وانا أموانا كتن وجن درس لكتاب الله حكا الله زي فلا لدى متنكي سامك أنا وجن قرآن سواء من تلاوة الكديك ويا أنا كويت كيدة تزويج سيد ذاك فرتك المؤمن دي دي كوكما حتى لمعنا كاجي سولا للتفسيري كنا ko kuma a kaje sauraron karatun hadisi ayin da za ka karanta hadisi dole sai kuma ayar qur'ani ta shigo ko yaya kuma shi kanshi karanta hadisi kamar fassara ne na mai na alqur'ani mai girma fassaran ayoyin sa ne duk ya shiga cikin mudarasa na alqur'ani ke wa man batta bihi amalu dukkan wanda aikin sa yayi baya da shi shine albutu shine sanda tafiya a hankali kenan dukkan wanda aikin sa yayi sanda da shi bai yi gaggawa da shi ba lam yusri bihi nasabu dangantaka sa ba za ta gaggawa da shi ba kun fahimta ba dukkan wanda ya zama ragon maza ta fuskar imani da aiki to kawai cewa shi dan wane ne dan malam wane jikan malam wane kanan wali wane jikan wali wane ko shehi wane ba zai kai shi ko ina ba tunda dai dangantakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta amfani masa dangantakar ba sai bayan imani da me da aiki sai an yi imani ya yi ta dagari to haka dangantakar wani ma ba za ta amfani mutum ba sai bayan ya yi imani ya yi aiki da dagari isa da aka saukar da Qur'anin aka ce da annabi wa anzir asiratakal aqrabin ka gargadi danginka waɗanda suke makusantanka ko manzo Allah ya tsara su ce ya ku yayan Abdul Muttalib ku ce cikan ku daga wuta ya ku Banu Ali bin Ghalib ku ce cikan ku daga wuta ya ku Suwayh ku ce cikan ku har yanzu kan Fatima ya Fatima binta Muhammad ya ke Fatima yar gidan Muhammad wa kai ce ta yace ya Safiyatu ammatan nabi ammatuma ya ke Safiya goggon annabi yace to yace cikin ku fitan ki daga wuta ai bazan wadatar da ke komai ba a gaban Allah ranar tashiya kaga shine ma'anar man batta bihi amalu duk wanda aikin sa ya mai da shi sahun baya lam yusri bihi nasabu dangantaka sa ba za ta gaggawa da shi ba ta riskar da shi sahun gaba imani da aiki shine ke kai mutum gaba kamar yadda rashin imani ko rashin aiki shi ke mai da mutum baya wannan hadisi Imam Muslim ruwaito ko yana ganin sai mu dakata nan abin da muka faɗa ya zama daidai hadisi bi ne babun gaba eh to amma kuma akwai bayani babun shafa'a bane ba babun alfarma ne kaga ko da alfarma a Najeriya ya kamata ka yi bayanin sa sosai a fahimta kada ce mallam ya ba mu hadisi a ungo goro da ya alfarma ko ce iri to shi yasa na ga hadisi biyu ne amma dai suna da ma'ana sosai wanda ya kamata a karkare su insha Allah sai mako na gaba idan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaraka ran nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam shin idan mutum ya sha giya taron dangi ake masa ne a yi masa duka ya ce shi ya fahimci wannan cikin hadisin da muka faɗa da maza Allah sai a dake shi haddi ne suka yi masa tunda sananne ne a wurin su bulala nawa ya kamata a yi ko duka adadi nawa ya kamata a yi don haka sai suka yi su duka wanda ke nuna a ce yan an tashi bulala adadin bulala 40 ne ko 80 ne ko 100 ne ya halatta a sa wani adadi na mutane su kamar za a yi wa mutum bulala 100 a ce kai ka yi 50 na zero ya 50 kowa ce wancan ya yi 30 wancan ya yi 40 wancan ya yi 40 misali ina fata an fahimta bulala da za a yi ta ne matsakaiciya abin da fi da matsakaiciya da wanda zai bulalar da mai yin bulalar dukkan su ana so su zama matsakaita shi mai yin bulalar kare zan so mutanen nan masu karfi da yawa ya wuce na al'ada da kila yi kisa kar kuma ya zanto rago wanda yake bayar da wani karfi don sai zanto ta zama wasa wasa bulalar haka bulalar ta zanto matsakaiciya kuma ba za a daki kai ba za a daki mutum ne a cikin gangan jikinsa dukan da ba zai karya wata gaba ko ya haifar da targaɗe ba ko ya farfasa jiki yadda jini zai fita a dukan da zai ci zafi kaga matsakaicin dukan ke amma yadda muke yi tunda aka ce wai bulalar mutum zai rike ta haka andunan hannunsa haka sannan kuma ya karya tabi hamata ta haka haka zai yi sai rika haka kyau wannan ba bulala ba ce ita wajen su malamai sun faɗa amma ba haka yake a face aka sai ya fiye da sama da aiza a tsirai ta cikin duka eh idan ya kama kila alkali ya yi wani istihadin ya ga ya kamata ya ce idan rigar da ke jikinsa mai kauri ce mutum za a yi wasu hadi ya je da babban rigar da jamfa da wando da waye kaga ai dole a cire da mutum ba kuma sai ya ji a tabbatar kan rigar ko ya je da irin jinsi nan ba kaga ba zai ji zafi ba sosai gaskiya ya danganta su irin tufafi da jikinsa ina fata ya ce kamar da annabi ce kada mutum ya miƙa ɗan uwansa musulmi a cuce shi to idan an rene ba dan azumi ne ma bai halatta ka cuce shi ba, dan dukiya ta azumi ita ma haramun da ka ci masa dukiyarsa, in ba jihadi ake an yi yaki ka samu a matsayin ganima ba, a kawai ana zaman lafiya ko kawai da sunan zalunci an tayar da wani hargitsi ba jihadi sunan ce ba fada. Abin za abin da muke tsakaninmu da rana nan kasar galibi menene fada ne ba jihadi ba, dan jihadi akwai bukatar a samu shi ba da aka masa baya shi yake umarni kafin a fita in ya ci a tsagai sauta kuma a tsagai ta kuma shi yake wakiltar yake magana a madadin mu burika, wannan shi ne jihadi tsararren jihadi. Amma in ba haka ba abubuwan da ake a nan kasar fada ne, to a fada kuma za ka take dauki ganimarsa. Wannan kuma yace idan mutum ya zo unguwa sai wadansu daga cikin mutanen unguwar suka ce ya kamata kai hankali da suwa na ba su rike kamar a ce sabon zuwa da ciwon unguwa, sai suke fadakar da shi mutanen da suke ba na kirki wajen kan su cutar da shi, wannan da laifi babu laifi matukar mutanen da aka fadakar da shi zama da su masu mummunan hali da za iya cutar da shi ko ta hanyar dukiyarsa ko jininsa ko wani abu dan ya kautar da sharrinsu daga gare shi, to wannan babu da ba nufin barna kai ba yi daidai gida yadda don ka kawo mai laifi ya za ka kai shi kotu a yau kallon ka kai masa so kake a zai masa da wannan yace ya za a yi don haddi ya zama biyu kamar ga mutum ya sha giya kuma ga shi yana zina duka za a yi masa biyu sai a fara masa da shan giya sannan kuma sai na zina idan laifin zinan kisa ne kamar magidanci ai ba za a ce a kan su ba sannan a zo a yi masa kula da wannan sai dai har nadi suke haka wani giya ta na wani wanda ya ci amanar kasa wai ya daɗe da mutuwa wajen shekara 40 aka ci a ne gabarin sa a yi masa kula da wata kotu da yake masa a ganci da malamin kulubun layu ko wani ulaga kal ana min barhum adall tan to amma idan mutun yayi laifi da gulala da nake sa sai a fara musa gulala yayin zafin ta sannan kuma sai kisa duka biyan da hada masa wannan kuma yace yace hadisin nan cewa a daki mashayin giya wannan yana nuna har yanzu hukuncin haka yake ko kuwa akwai wani hukuncin da yake tsakiya adadin mutanen da su ina jin wanda za a shafa abinda na fada a baya wannan kuma abinda yake cewa shin mutum zai iya yi wa mutane wa'azi dangane da wani munkari da ya ga suna yi alhalin irin wannan munkarin ana yi a gidansu ko kuma zai je gida ya fara tukuna zai yi na wajen ko da bai fara a gida ba kuma zai iya haɗawa duka biyu kasancewar ana yi a gidanku ba wani laifi ba shi kina cewa bai halatta ka je wajen kai wa'azi ka iya yi wa kayi na gidan ba a jiba kike na sai a ce kai wa'azi a waje annabi Nuhu alayhi salam ba mai wa'azi bane shekara 150 dan sa ya musulunta amma ya ce bari ba zan yi wa mutane yan wata ne wa'azi ba sai dana ya musulunta rashin musulunta dan sa ya zama aibi gare shi ya nan bai shafe shi ba aibin bai shafe shi ba wala ta zuru wa zatu zura ukra ha kuma matarsa ha kuma annabi Nuhu da matarsa bai ce ba zan yi wa mutane wa'azi a waje har sai matarsa ta zama shiriyayya da ya yi yayi ba ta yi ba ya ci gaba da yin wa'azi a waje kuma ya samu waɗanda suka yi imani da shi to haka al'amari yake na wa'azi da faɗakarwa dan ana wa nan munkari a gidanku baya nuna cewa tun da laifin mutanen gidanmu ne bari ba zan je wajen in yi wa'azi ba za ka yi na gidanku to suna da haƙƙi na ka faɗakar da su kai musu wa'azi in sun ki ji kar ka ce to kuma wai sai ranar da suka shiryu sannan za ka je waje kai wa'azi in ba su yi ba kai ba za ka fita waje wa'azi ba to sai ka mutu ba ba ka je kai wa'azi ba kenan dan wace ne kai za su yi biyu tukuna ta yi wa kwanar su shiru ba a hannun ka wani a hannun wani a tsohon kinyi ne yana da laifi kenan da dangin ka hukunta da sun fi kowa haƙi a kanka na kafa da kanka. Na. Abinda zuciya take kawowa na tunanin riya a daidai lokacin da babu kowa da yake sai kanka, wannan mutum baya da laifi yana daga cikin abin da ke dan ke jefa mutum nan su a lokacin abin da mutum ya kamata ya yi shi ne bisa da isti'aza wanda ya ci gaba da karatunsa, inda Allah ya ce wa in ma yanzu ga naka mina shaitan na zuwa fasa ya fi la na hukumar sami wani saboda haka lokacin da zuciya dan ya so jefa maka irin wannan tunanin mara kyau sai mutum ya isti'aza sai ya jaddada isti'aza ya ci gaba. Kuma dama abin da zai taimaka maka cikin karatu ka kaucewa irin wannan shine kokarin halarto ma'anar abin da kake karantawa. In kana halarto ma'anar abin da kake karantawa, in kansa Qur'ani ya fi daɗi muka za ka ga ya fi tasiri a kanka karan kanka. An fahimta ku? Shi ya sa makasudin karatun Al-Qur'ani ba yawan sauka ba, a karantawa daidai da kuma tadabburi shi ne babban makasudi. Ta iya wani duk sarci zai sauka biyu ko uku amma baya fahimtar komai a ciki, ba abin da yake canzawa cikin ayyukansa, ba bambanci tsakanin jiya da shekarar jiya da yau. Qur'ani zai masa amfani sosai ba, kuma bai ba hanyar da Qur'ani zai masa amfani ba. Hanyar da Qur'ani zai masa amfani shi ne na kokarin fahimtar ma'ana da tadabburi din da tabbata kamar muhimmanci. Akwai lokacin da ya kamata in kana cikin karatun Qur'ani kana fahimtar wannan ayar, kana fahimtar ka zo wata ayar sai ka gaga shi ta ce wani abu ka kasa fahimta, kamalin su dabbar ka dakatar da wannan karatun a lokacin nan ka tsaya ka bincika da sabon tafsiri ka fahimce ta sannan kai gaba cikakken tadabburi. Dan shi ne Allah yake nufi a fala tadabburun Al-Qur'an amma ala qulubin aqfalu, saboda ka dole sai da tadabburi. An fahimta ku? Kuma yadda Qur'ani yake da wata mu'jiza, in kana tadabburi kullum kana karatu shiga kana karuwa, wannan abu mamakin Qur'ani sai ya bayyana a gare ka irin wanda bai taɓa bayyana ba a jiya da shekarar jiya, sai dai bala kai ta dafu. Isa Ibn Taymiyyah duk da irin himma da kwazon da Ubangiji da Allah ya ba shi, amma da kansa wai yake cewa kwanakinsa na ƙarshe yake cewa wai ya yi asara, da kwanakinsa na farko ya yi ta waɗansu karance-karance bai koma Qur'ani tsatsa kawai ta hadisi ba. Sai sai ga ya ba su lokaci a babai da dama sun kuɓe ce masa. Yana takaicin waɗansu shekaru da suka wuce yana waɗansu karance-karancen da ba Qur'ani ba a jiki ba, duk da cewa Ibn Taymiyyah ba ana ganin daga zamaninsa zuwa yau a malamai da suka fito fili banda wanda suke boye har yanzu ba samu ilimin sa ba, wannan da shaidar makiya da masoya gaba duk sun ba da shaida a kai daga lokacinsa zuwa yau a malamai da suka fito fili suka yi rubutu aka san su banda waɗansu boyayyu a wata nahiyar da ba su sani ba. Wanda dai ya fito aka sashi a duniya ba a sami irin Ibn Taymiyyah ba zuwa yau, mai wani sai koko ji amma a yanzu ne ba a samu, don duk wanda ya fito a duniyar ilimi da ta fasara nan a rubuce ana gani, kuma za a iya hukunci a kai a yi shaida. Sai kai mamakin wani lokacin wato kamar irin waɗannan Ubangiji da Allah ya sanade su don su zama kariya ga addini, amma sai ka ga shekarun da suka yi yau shi suka karance da waɗannan abubuwan da suka karanta. To amma idan Allah ya sanya wa rayuwarka albarka sai ka karanta ababai masu yawa cikin ƙananan lokuta wanda wani bai yayi nunin ka wannan ko bai karanta su ba. Wato shi yasa mai neman ilimi babu babban abin da zai taimaka masa wajen neman ilimi bayan ya yi riko da hanyoyin da suka dace na kamar yadda na faɗa, mutunta malamin da kake koyo wurinsa, mutunta abin da kake karanta din. To wani abu mai matukar muhimmanci a fagen neman ilimi shine duk abin da ka karanta kana kokarin aiwatar da shi a aiki, sannan kuma addu'a kana yawa kanka addu'a. Ai ba banza ba Ubangiji ta Allah shi da Annabi wala kadal bil Qur'an min qabla an yuqda ilayka wahyu tace bi wa qurra bi zidni. Annabi da kansa ai Allah yake kace ya Allah ƙara min ilimi, shi addu'a tana da muhimmanci. Idan kana wannan addu'ar da wani abu ya zo ya faru kai kamar za ka yi mamakin faruwarsa, sai ka tuna cewa lallai yana daga cikin gila abin da ya taimaka ka ci nasara wannan addu'ar da take. Akwai lokacin da za ka zo misali ka shiga labrari ko naka ko na wata makaranta, kana neman bayani kan wata matsala a cikin wani littafi, sai ka ɓata awa uku neman littafin kake ba ka ga shi ba. Duk wanda ke ta'amuli da karatu ya san wannan, ko ba haka bane ba? Awa uku kana neman littafin da wannan bayanin yake karasa, sakamakon addu'a ta mayar da al'amari zuwa ga Allah da kiyamun laili da yawan karatun Qur'ani da roƙon Allah ga munkasar, da ka zo kana neman abin har inda hannunka zai fara faɗa kan littafin, kaga Allah ya sanyawa rayuwarka mai albarkan lokaci, Allah ya baka da hannunka ya faɗa sai kan abin. Ina ba za mu fahimta, wani sai je awa uku bai ji kanshi ba kai ka samu da lokaci guda, wani sai shekara goma kai ka samu abin cikin shekara uku ko biyu. Wannan yadda ka mayar da al'amari zuwa ga Allah kuma kake roƙon Allah tasbih, kuma abin da ake bukata kullum iliminka ya ƙara maka takawa da tsoron Allah da kuma jin baka san komai ba, amma daga ranar da iliminka zai nuna maka ka sani ko zai kuma fahimtar ka ta nuna ma ka ɗauka, ai ka zama wahada bula shirika da mu a lokacin ka banda kai, kuma daga nan an je su darasi mun da daga kai sai baya shi ke da sai ya ga mutum ba zai mutu ba sai Allah ya kunyata shi, yana nan da ransa Allah zai kunyata shi, sha ilimi sai ya kara mana tawaru da tsoron Allah. Wannan ko ba dabara kan adam ba ce ba, gam daga tare da gurin Ubangiji sai mutum ya mai da al'amarin suwa ga Allah ya roƙe shi. Abu na ƙarshe, wannan wandon wa yake cewa Allah saka da alkhairi bisa ga wannan darasi da aka dawo da shi, amma kuma ina ma za a yi mana sharhin littafin Wasa'ilul Mufida li Hayatin Sa'ida na Sheikh Nasir Sa'di. To ai wannan wani karamin littafi ne da ba karatun makaranta aka sa shi ba, mu sa shi baka ga idan kace ai wannan littafin yanzu sai wani sabon darasi za a bude. Su kuma darasin da ba ake so su dawo gaba ɗaya tukuna kafin a yi maganar sabo. Yanzu dai daga yau mun dawo wannan darasin insha Allah, har illa masha Allah. Da ina tunanin sati mai zuwa kamar zan yi tafiya, to amma ina kyautata san tafiyar ba za ta tafi Asabar din ba, kila za ta tafi Juma'a ne kadai, ina kyautata su da haka. Dai sati mai zuwa ba akwai karatu insha Allah na wannan Riyadu Sani, kuma daga shi Lahadi ta sama ne za mu koma karatun sira na masallacin Duhuri, Lahadi ta sama banda ta gobe. Akwai sanarwa kaman guda uku, sanarwa ta farko ina jin mun gama yanzu wanda sai duka sheke mara kaman ruwanka da sanarwa ya ka san masu katar su sai su ɗauka kawai wasu bai jimino. Assalamu alaikum warahmatullahi.